A kokarin neman mafita kan matsalolin tsaro a shiyar arewa ta gabashin Najeriya, hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya ta bada horo na musamman wa wasu ƴan ƙato da gora, wato civilian JTF da vigilante daga jihohin Borno, Adamawa da Yobe, ta yadda za su taimaka wa kokarin gwamnati wajen yaƙi da Boko Haram da inganta zamantakewar al'ummomin yankin. Cibiyar horar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke nan Jos ita ce ta horar da matasan su 577. Mr. Jonah Bitrus Bawa, Director General ne na cibiyar, ya mun bayanin irin horon da suka ba matasan.
Salama ne ake nema. To akwai abubuwa da yawa wanda muka zo ake kira conflict resolution, wanda shi ma mun koya musu yadda in sun koma gida za su yi cuɗanya da saurayi da za su kawo salama a ƙasansu. Sannan kuma issue na mindset, canjin hankali kenan. Yawancin su kamar yadda muka sani ba su taba zuwa wani training ba. So wannan training din su na fari an zo yadda za a canja hankalinsu su yi aiki yadda ya kamata, kuma su yi ayyuka wanda community din su za su yi benefiting a cikin wannan course da aka musu.
Wasu da suka samu horon suka ce za su taimaka wajen samar da tsaro a yankunan su.
Sunana Bakar Abba Ibrahim. Na koyi abubuwa da yawa da yawa wanda da mu zauna da jama'a mu lafiya, kuma in mun ga abu ba daidai ba mu sai mu ma mutane ne sai gaskiya da kanmu ina mu amma ba mu saurari ko kowa ba mu je mu kashe mutane mu amma yanzu na an tuyar da kanmu wallahi gaskiya mun ji dadi abu.
Sunana Ularan Moses. Na koyi yanda mutum zai zauna tare da jama'a, yanda kuma za ku yi hadin kai ku samu cin nasara ga kowane abun da za ku yi.
To kafin ku zo nan fa wani hali kuke ciki?
Ba mu isa mu fita bayan gari ko wani wannan ba, amma da muka hada kai mun yake su mun kore su sun yi baya gaba daya.
Sunana Amata Muhammad. Da ne mun sha wahala amma yanzu da alhamdulillah tunda mun samu mun dogoran nan alhamdulillah ba mu cikin wahala, muna cikin farin ciki da walwala da annashuwa muke alhamdulillah mun gode wa Allah.
Ke kina mace kuma kuna daukan gora da muku yaki wato wayannan yan ta'ada?
Farkon an dogora ma an goma an kawo ma mu ne mata a cikin ma da obarol namu muka yi abin komai da komai muka gama, tunda ido na biyu har su je su zaga karfe 3:00 dare 2:00 dare ma ina nan za su zo su same ni.
Coordinator civilian JTF na jihar Borno, Abba Aji, yace gwamnati za ta ci gaba da kula da waɗanda suka taimaka wajen samar da tsaro a jihar.
To yaran nan sun sauka da rayuwarsu, sun taimaka a jami'an tsaro, suka fada da wannan yan ta'adda. To yaran nan yanzu in kika bar su haka kara zube gobe me za su zama su zama? To alhamdulillah da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da UNDP sun hada kai aka kirkiro wannan program din, ya canja rayuwar yaran mu fiye da nake tsammani.
To bayan wannan horo da aka basu, akwai wani tallafi da za a taimake su da shi domin su ci gaba da rayuwa?
Akwai tallafi ne za a yi, ai duk wanda suka shigo nan wajen ana tambaya wani sana'a kake so, so za a zo a baka horo kuma a baka kayan aiki a sake baka jari, kuma a yanzu haka an ba mu dama a cikin wanda aka yi tayin nasu za a ware yanzu za a fara da mutum 600 wanda za a ba su jari su fara.
Wakilin hukumar raya kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya, Mr. Matthew Alawo, ya yi fatar waɗanda suka samu horon za su yi amfani da abin da suka koya wajen sasanta al'umma da inganta tattalin arzikin ƙasa.
The significance of integrating former CJTF and vigilantes group.
Ya ce makasudin sake maida ƴan ƙato da gora da vigilante zuwa yankunansu shine a yaba da gudunmawar da matasan maza da mata suka bayar wajen hada hannu da jami'an tsaro don daƙile Boko Haram a arewa maso gabas da inganta rayuwarsu ta samun sana'o'i da za su dogara da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.